أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين نواب مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومقوشة ومنازن شيء أتكن باب النن خمسي ميزن شيء a wancan saduwa da muka yi akan ababe guda bakwai da yake khumsi yana ta'alluki da wayannan lamura bayan mun zance akan wannan ababe guda bakwai yau farkon abin da zamu fara tafsili da bayani akan sa shine zamu yi zance akan riban nan na kasuwanci yana da cikin daya cikin ababe guda bakwai da muka ambata cewa khumsi yana ta'alluki da su abin da yake mafi yawa mutane wannan sharutta ya tabbata a cikin wayannan mutane shine khumsin ko ɗayan biyar na daga abin da yake kasuwanci da mutum yake yi da abin da yake ci yayi amfani da shi shi da iyalinsa to idan wannan abin ya rage a ƙarshen shekara to wajibi ne wannan abin da ya rage ya fidda ɗaya a cikin kashi biyar ya fidda ɗayan biyar ya ba da khumsinsa nan mun ce a ƙarshen shekara abinda za mu tambaya nan ne yayi mutum zai lissafin shekara wannan tambaya na farko kenan ko kuwa me ake nufi da abinda mutum zai bari a ƙarshen shekara yani abinda kai amfani da shi ya saura a ƙarshen shekara me ake nufi da wannan sa'annan tambaya ta biyu shine ya mutum zai lissafin ƙarshen shekara ko ya mutum zai lissafin shekara shin zai lissafin shekara ne akan watanni yani bi ma'ana kan lissafi ta hijira shine lissafi na wata shine muke ce kamariya ko zai lissafi ne da rani yani shine kaman lissafin nan na nasara sannan yaushe ne zai fara lissafi wannan abinda zamu ba da jawabi akan wannan tambayoyi kenan na farko abinda muke nufi abinda mutum zai ci makansa da ya ciyar da iyalansa har ya saura abinda muke nufi anan shine dukkan abinda yake mutum yana bukatan sa a cikin rayuwansa da rayuwan iyalinsa misali za mu shiba akan abinda mutum yake bukata a cikin rayuwansa da rayuwan iyalinsa shine abinda zai ci da abinda iyalinsa za su ci da tufafin da zai sa da tufafin iyalansa kaya na gida da ake bukata kaman Costco na cin abinci da shefida da za a yi cikin daki da wayansu kujeru da za a sa a cikin daki da ire-iren wayannan lamura sa'annan da abin hawan da mutum yake bukata ya zama wannan abin hawan ba ya sai wannan abin hawan bane saboda aiki ba saboda ya aiki da shi ba a ya sai ne kawai saboda bukatunsa ya fita ya je wurin aiki ya dawo amma ba wai na aiki da wannan abin hawan bane cikin abin da mutum ke bukata a cikin abin da zai ciyar a cikin shekara shine bakin da mutum zai yi, dole ya musu liyafa wannan duka an yi lissafinsa. Sa'annan abin da zai aurar da ‘ya’yansa da shi, sawa an mata ne ko maza ne, duka yana cikin abin da yake bukata a shekara. Sa'annan littafin da yake bukata na karatunsa, duka yana cikin abin da mai za a yi lissafi. Abin da zai ciyar a hanya idan zai je ziyara, sawa an umura zai je ko haji zai je, ko zai je ziyarar ma'aiki sallallahu alaihi wa ali, ko ɗaya a cikin ‘ya’yan nan na ma’aiki zai je ziyarar Imamu Ali ne, zai je ziyarar Imamu Hussein ne, zai je Kazumain ne, zai je Mashhad Imamu Rida ne, zai je kuma ziyarar Ma'asuma ce, dukka inda zai je ziyarar wayannan waliyai da danginsa ma, duka yana cikin abin da mai za a lissafta, wani wannan ya saura ne zai fidda kumsinsa. Sa'annan cikin abin da yake cikin wannan babi, wato abin da mutum yake bukata a cikin rayuwarsa, shine hadayan da zai ba mutane, ko na'am, hadayan da zai ba mutane. Sa'annan sadakan da mutum zai yi, ko bakayya da ya yi, ko kafara da yake kansa, duka wannan yana cikin abin da mutum yake bukata. Akan haka, idan wani a cikin shekara ya iya ya ciyar da dukkan abin da yake bukata, ya fidda abin da yake bukata, a ƙarshen shekara sai wani abu ya saura. To, lokacin biyan khumsi ko fidda khumsin wannan wajibi ne. Amma idan ƙarshen shekara ya kai sai komai bai saura a wurinsa ba, wala Allah ma an bi sa bashi, to fidda khumsi ba wajibi ba ne. Amma bayan ya ciyar ko ya fidda abin da yake ya yi daidai da sha'aninsa, wato malam abin da ya daidai da sha'aninka shi za ka ciyar. Amma an ka je ka ciyar wani abin da yake mai ba sha'aninka ba ne, yani ka yi israfi kenan, ko a kai makanka ruwa ba ka ciyar yanda ya kama da sha'aninka ba. Misalan mutum kai sha'aninka ne ka dan samu mota wanda take maidan alfarma, sha'aninka kenan, sai ka je ka sai wani mota da yake ya yi kasa da sha'aninka, to wannan kaka ce kudin ya saura za ka yi amfani da shi, wannan kai ka sai abin da yake kasa da sha'aninka, dole ka fidda khumsin abin da zai saura. Akan haka, idan ƙarshen shekara bayan wannan ababa da muka ambata da yake mutum kana bukatan su cikin rayuwa, sai wani abu ya saura, to sai ka raba wannan abin gida biyar ka fidda ɗayansa, shi ake ce ma khumsi. Sauran hudun da zai saura lokacin in ka so ka ciyar da shi ta hanyar alkhairi ne, ko ka so ka sa banki ne, dukkan abin da kake so za ka ajiye ne, wannan ya saura gare ka, ka fidda haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine abin da muke nufi da cewa abin da zai saura ma mutum a ƙarshen shekara, wannan ababin da muka ambata. To, ya mutum zai yi lissafin shekara, yaushe za ka fara lissafi a ce ƙarshen shekara na khumsinka ya kai? Mutum da yake farkon balagansa, wajibi ne a farkon shekaran da ya balaga sallah ya zama wajibi a kansa, dukkan sallolin da ke kansa wajibi ne ya yi wannan sallolin. A farkon shekaran da ya balaga wannan shekara azumi ya zama wajibi a kansa. ba wannan shekara da ya balaga idan shekara ya saki kiyoyowa a farkon abin da zai shigo masa na dukiya ya shiga a hannunsa har wani abu ya saura bayan kiyoyowan shekara to wajibi ne ya fidda khumsin wannan abin akan haka a cikin lissafin shekara na khumsi shine farko shekara ko farkon abin da zai shigo maka zuwa karshen shekara na shamsiya kamar yadda wannan malamin ya ambata daga wannan tarihi har zuwa wannan karshen shekara shine abin da muke ce ma shekara ta khumsi kamar yadda zamu shiba misali saboda wannan lissafin shekaran khumsin mutum ya zama ne bayyananne ga dukkan masu bibiyan wannan shiri namu ala sabilil misal mutum da yake shi aikinsa aikin gona ne wato shuki yake yi farkon abin da zai girbe farkon abin da zai girbe to wannan da shi zai fara mai lissafin farkon shekaransa sa'an nan wanda ke aiki ta hukuma ko yake aiki karkashin wata kamfani shine farkon hakkinsa da zai fara karba to farkon shekaransa kenan sannan wanda shi kawai yana aikin sa ne ba karkashin wani yake aiki ba shi ma farkon riba da zai fara samu to a wurin zai fara lissafin farkon shekara sannan idan mutum yana da shago ne kowane irin shago sawa'an shago ne da dunki ko shago ne da yake saida kayan provisions da wannan wannan farkon mu'amalan da zai fara yi to farkon shekara kenan da zai fara lissafi bayan haka idan mutum shekara da shekaru bayan ya balaga shekara da shekaru ya shude a wannan shekarun mudokesh kamar shekara biyar abin da ya samu na riba ya samu ya shiga hannunsa amma bai fidda khumsin wannan abin ba wannan riban da ya shiga a hannunsa ba kuma abin da yake bukata ya fitar wani abu kuma ya saura a hannunsa to anan menene wazifan wannan mutum ya kamata ya koma wurin marji'i da yake taklidi da shi ya gaya masa ana bi na khumsin shekara shida to a lokacin sai biya wannan bashin khumsi da ake bin sa a lokacin kuma sai fara sabon lissafi a ranan da ya bada wannan khumsin da ake bin sa shine wannan ranan zai zama sa farkon shekara na hisabin sa na khumsi ina ji a wannan ne wannan zancen a yau zamu kawo karshen shirin namu a wannan rana insha Allah subhanahu wa ta'ala a sabon saduwa da zamu yi zamu fara zance akan wayansu mas'aloli da yake kamata dukkan wanda yake wajibi ne akan sa ko dukkan musulmi da yake wajibi ne akan sa ya fidda khumsi ya san wannan mas'aloli da zamu ambata والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته